abubuwa da dama da suka faru a Najeriya musamman nan inda nake shine wannan kashe-kashe da muke samu wanda mu taba ganin shi musamman a arewacin Najeriya musamman Zamfara zaka ga makwabci ana kama shi ana tuhumar sa da laifin hada baki da dan fashi da makami ko ma satan mutane a zo a fara makwabcin su wannan sabon abu ne ya turgita mu kwarai wanda ya kawo dalilin mutuwar mutane masu yawan gaske a Zamfara an kashe mutane an mu mutane banna da daman gaske kayuka da dama an kace ta leka wai wasu wurare na yan gudun hijira da yawa na ga mutane na cikin sana wannan abu ya tayar min da hankali sannan kuma wannan matsala da ya faru a Turkiya musamman na kashe wannan dan jarida shi ma ya turgita na kwarai da gaske domin a ce gwamnati ta hada kai da wasu kuma ana zargin gwamnati ta hada kai da wasu ta kashe mutum irin wannan kisa gaskiya ban taba tsammanin zai iya faruwa ko kuma zai faru a nan tunani ta daga cikin abubuwan da suka bayan daure mun kai da ta da hankali a cikin wannan shekara da ya wuce na 2018
shin malam abin wa'in abubuwa kuma suka burge ka
to abubuwan da suka burge ni suna da yawa an san sani ana dan samun wasu abubuwa na cigaba kamar a bangaren tattalin arzikin kasa a kasashen Najeriya haka da kuma makwabtanmu na ga ƴan kasuwa da daman gaske wanda na san su a ƙauyuka ba su da komi amma yanzu suna da gidaje suna da motoci saboda noma da suka yi daban da in ga cewa noma ta sa mutane sun daga haka yana da yawa domin na ga alama banan nan gaskiya mahaddata ai manoma sun samu kuɗi da yawan gaske domin masara na nan ya daga sai daraja har ya sa mutane da yawa ka je ƙauyuka yanzu ka ga ba ga yamma zakai ta ganin sabbin kwano na kyalli haka sauransu
to menene fatanka game da shekarar da ake shiga daga yau din nan
to fatana da Allah ga mutane ayi kokari gwamnatoci da inda ake kashe-kashe ayi kokari a zauna ai wato zaman sulhu da masu kashe-kashen nan domin zubar da jini da ake yi a duniya yayi yawa ba ni bukata in ji ana ta yakoki ko ana yakin ta adda ko yan ta adda na yakin mutane ayi amfani da sulhu kurin daidaita kan al'umma shi ne duk inda mutane ke rikici su zauna su rinka daidaita kawunan su ina fata wannan shekara zai zama mana darasi ko kuma abin da ya faru bara zai zama mana darasi ga wannan shekara duk kungiyoyi musamman nan inda muke da rikicin addini da rikicin kabilanci ya faru to mutane su koyi zaman lafiya da sulhu tsakanin su wani baya sa wani yayi wani abu ba za ka zo ka ce dole sai na bi addinin ka ba ka ba zan ce wanka dole sai ka bi addinin ba bazan ce dole sai ka zama yare na ba kuma kai kace sai na zama yaren ka ba Allah yayi mu yana son mu zauna don haka ina fata kwarai in ga jama'a sun zauna wurin sulhu wato dialogue din da Bature ke cewa to yance su magance matsalolin su idan muka yi haka a wannan shekara zai rage mana yawan zubar da jini da wasu abubuwa da yawa da ke faruwa a kasashen musamman a nan Afirka
to malam Amin baya ga fatanka me kake hange shekara ta 2019 walau na alheri ko akasin haka
shi wannan abu ya sa wurin Allah dai amma ga dukkan alamu mummunan da inda muke kaman kasan ta fara kamo hanyar saiti kwarai da gaske musamman mu a Najeriya muna hangen cewa za a yi zaben nan lafiya saboda ya rage yanzu yanda rigingimin siyasa da yake ka kawo ai a samu tension abin da Bature ke cewa kowa hankalin shi a tashi akan siyasa kaman ya rabu to kaga ina hangen kilan Allah da wannan shekaran za a yi zabubuka lafiya ba tare da an zubar da jini ba
to a matakin kasa da kasa fa
to kasa da kasa kuma ga kasashen da suke jagorancin duniya mun ga sun fara daukan waɗannan abubuwa na ga Trump kokarin da yake yi wurin rage ma Amerikawa kace-kace har da maganar da yayi na janyewa daga cikin Syria watakila zai iya kawo maganar zaman lafiya shi ma a Syria din waɗannan kasashe ina hangen cewa kila wannan mataki zai sa su janye sojojinsu a wuraren nan su bar jama'an wuraren su ba su sulhu tsakanin su zauna lafiya tare da ƴan uwansu kamar dai abin da ke faruwa a nan arewacin Najeriya ko a gabas arewa maso gabas Najeriya kamar za a samu sauki da alheri domin waɗannan yara da suka fito sun a ƴan Boko Haram waɗanda suka ce su ta bangaren Muhammad Yusuf na ga ana su tunani yanzu sun ce ba su fara kashe fararen hula ba to tunda ko ba za su kashe fararen hula ba ta fi kila akwai wani ɗan hanya kaɗan da za a iya isar musu da za a iya yin sulhu da su yanzu suna yaƙi ne da gwamnati kawai da sojoji wanda kaga idan gwamnati ta dan sa ido za ta iya kama su ko za ta iya zama da su a sulhu a zauna lafiya don su bar wannan kashe-kashe da suke yi su fahimci matsayin idan suna so shigo siyasa su kawo manufofin su cikin siyasa kamar yadda sauran 'yan siyasa suke a duniya to ina ga kamar wannan shekarar Allah ya yarda watakila a samu saukin abubuwan da ka tasowa in Allah ya yarda akan nan